إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar litini ne ko litini 24 ga watan rajab hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 8 ko 9 8 ga watan 3 shekara ta 2021 daidai wannan shine zama na uku darasi na bakwai kenan sai dai wannan kara a masallacin Darul Abrar Qara Road Badarawa Kaduna insha Allah cikin littafin Umdatul Mar'a mun yi darussa guda 6 mun yi daga hadisi na 1 zuwa hadisi na 55 a wancan lokacin dan haka babu wani bukatan dogon gabatarwa tunda an riga an yi tun a darasin farko ko za mu tashi hadisi na 55 wanda malam yi masa take da husn na 56 haka ya kuri su fa ya fara kama ni hadisi na 56 taken da malam yi ma hadisin shine husnul ta'amuli ma'al masa'ibi yub'idki an af'alil jahiliya wannan yana da matukar muhimmanci husnul ta'amul kyakkyawar mu'amalar da zaki yi ma'al masa'ibi tare da musibu jarabawa na yau da gobe da Allah yake daura ma mutum idan kika mu'amalance su mu'amala mai kyau irin wannan mu'amalan yub'iduki zai nisanta ki an af'alil jahiliya gabarin dabi'u da ayyuka na jahiliya an fahimci taken kyakkyawan mu'amalan ki da musibu da jarabawa wannan zai nisanta ki ga ayyuka irin na jahiliya Allah ka nisanta mu da ayyukan jahiliya to malaki an abdullahi radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi Allah ya kare da a gare shi kale yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace laisa minna ba shi tare da mu wane mallaqamal hudud mutumin da sakamakon wata musiba da ta same shi ya rinka marun kumatinsa ko kuncinsa duk wanda ya rinka marun kuncinsa wato kumatinsa wa shaqqal juyub kuma ya yaga aljihunsa ko tufafinsa saboda mutuwa da aka yi masa wada'a kuma yayi kira bid'awal jahiliya irin kira na jahiliya na bani na lalace na shiga uku ni ina zan sa kaina wani ya rasu wanci ta rasu wayyo ni Allah na wayyo kaza irin waɗannan iface ifacen da ake yayin da aka yi mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna duk wanda irin wannan ba shi tare da mu an fahimci muna na ayyukan guda uku ko sai kin sa mai bulala nake ganin min fawaidil daga cikin fa'idoji da za ku amfana da su a cikin wannan hadisi za mu yi samun fa'idoji akalla guda 8 zuwa 9 ko guda 10 daga cikin malamai suka ce marin fuska da yaga riga yana daga cikin ayyuka na jahiliya ba shi daga cikin ayyukan musulunci duk abin da Allah ya daura miki yana da hikima akan sani ya daura miki shi kuma yana sane da wannan abu yana faruwa ko mafita a wurinsa yake da haka Allah baya son wannan sannan barin fuska da yaga riga da mutum ke yi ko tufafinsa alama ce na rashin hakuri idan an samu in an jarabi mutum da wata jarabawa shi kuma Allah yana so a yi hakuri ko har in an je mutun ta'ziya ake cewa wal tasbir wal tahtasib kai hakuri ka nemi ladanka a wurin Allah ma'ana ashe hakuri yana tare da lada rashin hakuri kuma baya tare da lada zai kuma iya zama ma zunubi Allah ka ba mu hakurin daukan musiba daga ciki wannan hadisi yana kwadaitarwa akan mutun ya kiyaye zuciyarsa ya tsareta akan musibu bisa abubuwa waɗanda suka dace da kuma maganganu wanda suke kubutar da mutum daga Allah ba ku ga mutum ya rasa nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta ko maganganun sa a ba wannan ba yakan ce innal qalba la yahzan wa innal ayna wa innal qalba la yahzan ko wa innal ayna la tajma wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabb yace ko shakka babu zuciya tana cike da bakin ciki ga zukata ga idanuwa suna zubda kwalla saboda damuwa yace amma ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah zai yarda da shi ko abinda zai yarda da Allah ba za mu taɓa faɗin wani abu wanda ba zai yarda da Allah ba a na uku na hudu shine hadisin akwai tsoratarwa a cikin sa ga mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka faɗa mutum zai iya rasa lada bal ma wanda ya mutu din har kake wannan koke-koke da waɗannan kiraye-kiraye din irin waɗannan ifacen mutuwan suna ja ma mutum azaba kun fahimta ko shi mamacin da ya mutu ake wannan kukan da zai iya dawowa da sai yayi mu wanda suka yi mishi wannan ifacen Allah ya isa dan suna cutar da shi suna cutar da mamaci kwarai da gaske irin waɗannan maganganun marasa kan gado shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yaga wata mata tana gurmusu su akan kabari tana damuwa da nuna tashin hankali akan kabari na nuna wani makusancin ta dan shine ya mutu a kabarin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata isbiri wa tasbi ya hakuri ki ne miladanki a wurin Allah sai ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ilaika ani tafi ka kyale ni tafi ka rabu da ni abin da ya same ni bai same ka bane wani yaro ko wani mutum yazo ya ce mata kin san wa kika gaya ma wannan maganan ta ce wane ne ce to annabin Allah ne da kanshi sannan ne ta zo tana roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ban san kai bane manzo Allah ai da na san kai ne bazan ce haka ba sai ce nayi hakuri sai ta ce sai ya ce mata as-sabru inda sidmatil ula ai hakurin bugun farko ne da sannan ta ka miki birkin nan kin taku to da ke kin samu lada mamacin ki ya samu rahama amma yanzu tunda baki ba kuma to ni ma ban san yadda za ta kwashe ba kun gane maganan yawwa to sai na biyar daga cikin abin da malamai suka faɗa shine a dukkan wani aiki da aka faɗe shi aka siffanta shi da ayyukan jahiliya kamar yadda aka faɗa wannan hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwan shi da wanda ya aikata irin wannan aikin to yana nuna wannan aikin haramun ne yana nuna wannan aikin haramun ne duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya abu kaza yayi aiki irin na jahiliya ko kuma ba ni tare da wanda irin wannan aikin to yana nuna haramcin wannan aikin sannan fa'ida ta ce da shine za mu fahimci karfin tsoratar wanda hadisin yayi da yace laysa minna bai tare da mu duk wanda bai tare da Annabi ai ya shiga uku kuwa wannan yana nuni akan cewa wannan munin abin ya girmama kuma wanda ya irin wannan aiki ya fita daga cikin da'irar musulmi a cikin abin da ya aikata a rayuwarsa a fa'ida ta bakwai shine abin da ya fi daraja game da dan adam shine fuskansa dan haka nan ba a so mutum ya walakanta fuskansa tunda marin fuska ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan haramci a kansa to sai nuna daga cikin sharafi da dan adam yake da shi akwai fuska dan haka shari'a ta hana ko mutum ne za a bige shi kar a bige fuskarsa kuma shi ma ya shiga musiba irin wannan karyewar ta da mu fahimta cewa dukkan mutumin da yake marin fuskar sai yake yaga tufafinsa wannan bai zuwa daga kowane irin mutum face mutumin da yake da karancin yarda da kaddara na Allah madaukakin sarki malamai na sufanta wanda haka ya same shi aikata ɗaya daga cikin waɗannan to yana da karancin yarda da kaddara abu na tara shine wannan yaga tufafin da mutum ke yi saboda musibar da ta same shi na mutuwa yana nuna fushinsa ga Allah yana nuna Allah bai kyauta masa ba yana fushi da abin da Allah ya yi masa sannan kuma akwai tozar ta dukiya a ciki ta hanyar yaga tufafin da ya yi kuma Allah bai san haka abu na karshe karkashin hadisin shine wannan hannun da aka yi a cikin hadisin yana nuni cewa mace ta yi la'akari ta yi tunani wurin ayyukan da za ta maida idan wani abu ya same ta na jarabawa a rinka yin tunani kafin a aikata abin da za a aikata don wannan galibi mata ne suka fi saurin aikata shi alaikum salam fiye da maza wannan shine su ne fa'idoji guda goma da za a ɗauka a ƙarƙashin wannan hadisi na 56 sai mu je hadisi na 57 malam ya yi masa take da ma shuddidatil uqubati ala ba'd ma'asi mar'ati illa li'azami khatariha ala diniha wa ala dini ghayriha ma shuddidatil uqubati shari'ar musulunci bata sa wani uquba mai tsanani ba ala ba'd ma'asi mar'a akan wasu zunubai da mata ke aikatawa shari'a bata sa wasu zunubai da mata suke aikatawa ta tsananta akan su ba bata tsananta akan wasu laifuka da mata suke yi ba illa li'azami khatariha sai dan girman da wannan laifin da matan suke yi aladini ha akan addinin su yana musu barna sosai a cikin addini shari'a musulunci na ba mata kariya addinin su saboda mata suna da rauni har a cikin addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mace tana da nakasan addini tana da nakasan hankali in ba ku manta ba mun magana dalili me ake nufi da nakasan addini yace ashe ba akwai wasu kwanaki ba waɗanda idan sun zo a cikin wata baki sallah baki azumi a cikin su tace haka ne yace to an samu tawaya a cikin addini yace ashe ba Allah yace shaidan mace biyu shine matsayin shaidan namiji ɗaya ba aka ce haka ne yace to wannan shine nakasa na hankalin da Allah subhanahu wataala yake nufi to dan haka nan duk laifi idan mace ta yi shi yana da illa akan addinin ta sannan mala yace wa ala dini ghairiha sannan kuma yakan zanto yana da hatsari akan addinin wani ma wanda ba ita ba sauran mutane gaba daya da yawan mazaje sukan yi laifi ya tsaya akan su amma da wahalan gaske mace ta yi laifi kaga ita kadai abin ya shafa sai yayi na so ya shafi wani wanda ba ita ba kwarai da gaske kai Malik an Abi Malik al-Ash'ari an karbo daga Abi Malik al-Ash'ari Allah ya kare da a gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله تعالى أمين شاء الله سبت أغري شاكي وانت حديثنا حمسن دشدا وعي رويتو عائد لتاف اللي كان ننكو من الذي روى الحديث نعم بخاري دا مسلم نعم متفق عليه حكني إمام البخاري دا إمام مسلم زي رويتو ابن ماجا ما رويتو حديثه a cikin aljana'iz babi ma ja'a fi nahyi an dabi al-qudud wa shaqq al-jiyub to sai hadisi na 57 mala yace an abi malik al-ash'ari an karbo daga abi malik al-ash'ari ahlan sai barka zo anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man da Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace arba'atun fi ummati min amri al-jahiliyya la yatrukuhunna arba'atun akwai wasu dabi'u guda hudu wadannan dabi'un guda hudu fi ummati suna nan a cikin al'umma nan al'umma ta za su ringa aikata ta sannan babban abun tsoron shine wadannan abubuwa min amril jahiliyyati suna cikin al'amuran jahiliya mai aikata su kaman bai san mai musulunci ba la yatrukuhunna sannan kuma abun ban tsoro shine ba a barin su yana nan a cikin mutane ana yin su ba a barin su har a tashi alkiyama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya mana dan mu kiyaye kan mu auka cikin su dan haka sai mu ji su da idan basira kuma za ku ga zai wahala idan mutum bai fada ma duka ko wani bangare na su ba na farkon su yace al-fakhru fil ahsab shine yin al-bahari da matsayi ko darajar da Allah ya ba mutum abu dai faru mu ce ka san ni waye kin san ko ni wallahi sai na gwada mata ni kaza ne a kewa ce alam takunu fatan min mani yumna ta dugon mani kike kika zama jini kika fita daga mafitsara za a zo ake a rami kuma zaki ribe zaki rididdige shikenan ki zama tsutsa kuma a tashe ki a miki sabi akan ayyukan ki kewa ce ayyukan ki ce ke in ayyukan ki masu kyau ne kin zama mutum mai kirki in ayyukan ki ba masu kyau bane shikenan an samu matsala to yin alfahari da matsayi ko daraja al'amari ne na jahiliya. Dukkan mutumin da ya kankan da kanshi ga Allah, to Allah yana taga shi. Dukkan mutumin kuma da ya girman kai, Allah bai bari shi. Ku duba Fir'auna, daya ashe mu misali. Mun samu abu na nawa a ciki? Na daya. Sannan daga cikin al'amuran jahiliya da wannan al'umma ke aikatawa, wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su bar shi ba, shine wat'anu fil ansab, yin suka a tsatsu a asalin mutum. Kun ga harshe wanda mutum zai musulunta a ce mai tubabbe din nan fa ya shiga cikin wannan. Da ga mutum ya musulunta sai a ce tubabbe ne. Na sha faɗa muku, idan mutum ya yi wani gori da wannan sai ku ce to kai faɗa mana kakanka na shida miji. Balarabe ne shi. In ba ya saba wani baƙin ba ma guje za ka faɗi. Wanda ba za ka masu a ce daga tsitsan shi ka fito ba, in ba wani ikon Allah. To yin suka a tsatson mutum wannan al'amari ne na jahiliya. A ce ma mutum kaza ko ɗan kaza ko makamantansu. Mun samu guda nawa? Guda biyu. Sai na uku shine al-istisqa'u bin nujum, neman yin ruwa ta hanyar taurari. Ko an ga tauraro kaza a ce ai za a yi ruwa, ko a tauraro kaza ya shayar da mu ruwa kaza. An ga tauraro kaza a ce ana roƙon shi ya yi ruwa ko ya gaje mare ko wani sauransu, ai ta faɗa irin waɗannan. Wannan shi ma bai cikin al'amarin da musulunci ya dade su. Al'amarin da ya shafi taurari, akwai wanda yake halal, akwai wanda yake haramun, ko akwai wanda ake fahimta al-qibla da sauransu da su. Ilimi ne mai zaman kansa kuma ba shi da alaka da sanin gaibi. Su ma shi yasa ko ƴan waida focus din nan da za su ce muku ana hasashe, hasashe suke cewa ba tabbaci ba. Wasu alamomi ne da Allah ya so mutane su sani sai ya zartar da wani abu, inda ya so ma ba zai ba su ilimin a kansa ba. To akwai abin da yake na halal ne, kaman gane alƙibla, wanda suka sani za su gane idan tauraro kaza na wuri kaza a yanayi kaza, to alƙibla tana wuri kaza. Wannan ba laifi ba ne, in mutum yana da ilimi ko bai da alaka da sanin gaibu. Shi kansa in ya raciya shi da sanin gaibu, to ya zama haramun. To akwai kuma wanda yake laifi ne, in an ga tauraro kaza ya fito, to kana kuskura ya auren wance a watan, saboda ko an yi auren za ta yi tawabi, za ta yi ta haihuwan yaya suna mutuwa. Ko in ka fara kasuwanci lokacin da tauraro kaza ya fito, to za ka samu jaraba a kasuwanci, ba za ka ci riba ba. Wannan ƙarya ne, haramun ne a musulunci. To haka nan neman ruwan sama ta hanyar taurari, wannan yana daga cikin da suke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Sannan yace wani ya hatu sai kuma kukan mutuwa, ko sai kukan mutuwa, kiraye-kiraye da mutum zai ta yi sanadiyar da aka yi masa mutuwa, kamar yadda na faɗa dazu. Wayo ni wani na bani na lalace, ina zan sa kaina kafin Allah ya halicce shi, na kan naki yake. Kuma ko da yake rayan, wa yake baki in ba Allah ba? Wa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi waɗannan sai ya ce annaihatu, kun ga me kukan mutuwa? Idan lam tatub qabla mautiha, idan har ba tuba ta yi ba kafin mutuwanta, to ta fara da sanin cewa tuqamu yawmal qiyamati, za a tashe ta a ranar alkiyama, wa alaiha sidbalun, a tare da ita akwai tufafi ta tazarce, ko wanda ya sauka har ƙasa, amma wannan tufafin ba za a mata shine min qatiranin, daga dalma, narkakken dalma na wutan jahannama, wa dir'un min jarab, sannan kuma da silke wanda za a mata daidai tsawanta ya shanye ta. Silke kuma kun sani ƙarfe ne na azabin wutan jahannama da za a yi mauna take kukan mutuwa. Akwai matan da su ɗabi'ansu ma shi ne su zo su kwantsama kuka, saboda a ji sauti mai tada hankali a cikinsa, a san cewa wani babban abu ya faru. Misali, ba akan samu zabiya ba a wurin biki, sha'anin biki da sauransu, wannan an ji muryanta, akan gane biki ya yi biki, ana jin muryan wancan wuri na ɗauka. To kaman irin wannan akwai waɗanda su har biyansu ake yi su zo su yi kukan mutuwa a biya su. Kuma galibin masu irin wannan koke-koken ƙarya suke yi bai kai har zuciyarsu ba. Wallahi al'azim, ni a gabana a unguwan nan akwai wata mahaifiyar abokinmu da ta taɓa rasuwa, muna jira a gama mata wanka a yi jana'izanta. Wata mata ta taho, gidan lungu ne haka za ta shiga kafin da mutane suke. Ta taho fa suna hiransu, suna komai da mata da komai, wallahi tana far'anta cikin nishaɗi. Amma da ta shawo kwana inda mutane suke, ina kallanta wallahi, ta duka ta cire takalmanta ta rike a hannu sai ta kwance ta cire hijabin ta kwance mayafin kanta ta fara kwantsama wani irin ihu ta tafi da gudu ta shige gidan munafika munafika wallahi alazim ni dan muka ganta da wanda muke tsaye da shi mun san ƙarya take tanta ƙarya yanzu ta zo tana giranta tana wasanta da dariya ma wallahi ba ta kenda kika san ma ba gidan mutuwan za su ba amma tana sanin akwai ƙawayenta akwai mutane ita ma ta nuna ta san an yi bala'i kawai sai ta cire dan kwali ta fara kwantsa mai ihu ta shige shi ga abu shi yasa duk wanda zaka rayu a cikin su kai kokari su zanto ahlus sunna ne wanda suka sa addini suke aiki da shi su kadai ne suke son ka da zuciya daya su kadai ne zaka gani abin nan amma galibin mutane da wuya su soka domin Allah sai dai su soka dan wani abu na gefe na daban fa annas lafi ya faɗi wannan hadisi a ƙarƙashin hadisin zamu samu fa'idoji kaman haka na farkon su shine za a samu wanzuwan dabi'un jahiliya a cikin wannan al'umman musulmi a gaba ɗayan su ko a ɗaiɗaikun su a gaba ɗayan su akwai mutane za su yi haɗuwa su yi ta al'amari wanda yake na jahiliya ne wasu kuma a ɗaiɗaikun su wasu mutane ne za su rinka aikatawa ya nuna za a rinka yi kenan dole mu dage damtse mu yi da gaske wannan ɗabi'u na jahiliya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su da yawa takan kasance akan same su ne a wani sashi na al'umma a cikin al'umman musulmi akan samu sashi suna aikata su da haka da awaya ga mutane bayan su sun kiyaye sannan kuma mun fahimci alfahari da iyaye da kabila da dangantaka kai alfahari da su akan waninka wannan bai faruwa daga kowane mutum face mutumin da yake da ɗabi'u irin ɗabi'un jahiliya duk wanda kaga yana irin wannan to ya tso salo daga ɗabi'un jahiliya ne yaran nan fa sai kun zaunar da shi da ƙarfi nake ga a fa'ida ta hudu shine tozarta asalin wani da mutum zai yi ko mutum ya tozarta kabilan wani mutum ko iyayen wani wannan wata siffa ce ta da ke nuna cewa mutum yana tare da wata siffa ta jahiliya wanda ke nuni akan girman kai idan mutum zai tozarta wani ko ya walakanta dangin wani to yana nuna wannan mutumin har yanzu musulunci bai ratsa jinin shi da tsokansa ba kenan yana da nisanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyama za ta tashi babu mamaki mai wannan hali ya ganshi can nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko yi nisanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya san cewa yi nisanci da rahama saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya turo shi ne dai nan to rahama ga mutane da haka sai mu kiyaye abin yana da girma kwarai da gaske neman shayarwar ruwa da tauraro da kudurta cewa taurari suna samar da ruwan sama wannan wata ɗabi'a ce wanda take an haramta ta a musulunci kwarai da gaske kuma yana nuna alaman cewa aqidar mutum ta samu matsala aqida ta fara lalacewa idan har ya zamto mutum yana da irin wannan fahimta na cewa tauraro zai iya yin ruwa ko za a iya neman shayar da ruwan sama da tauraro fa'ida ta bakwai shine wanda take irin kukan mutuwan nan wannan ɗabi'an nata ɗaya ne daga cikin kaba'ira mun sani wanda ya mutu yana kaba'ira in Allah ya so zai iya sa shi a wuta tsawon shekara 200,000 miliyan 2 kafin daga baya Allah ya yafe mishi to kaga ba abun wasa bane to yana daga cikin kaba'ira wanda matukar mutum bai tuwa ba ya kubuta mace ta kubutar da kanta daga irin wannan ɗabi'a to Allah ba zai taba gafarta mata ba kuma tana da barazanar shiga wuta ranar alkiyama abinda hadisi yake nunawa kenan da haka sai mu kiyaye kwarai da gaske fa'ida ta takwas shine uqubar da ake yi ma wanda take kukan mutuwa uquba ne mai tsananin gaske wanda yake nuni akan lalacewar zuciyarta da kuma aikata mummunan abu a wurin Allah yana nuna zuciya ba ta da kyau saboda idan zuciya tana da alqur'ani zuciya tana da sanin rukunin imani tana sauraron karatu na aqida ana dasa shi a cikinta to wannan zuciyar ana sa ran idan musiba ya zo mata ba za ta iya subucewa daga hanyar da Allah da manzansa suke so ba alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mun fahimci haka ko duk da cewa nuna wasu ganin wasu alamomi na damuwa da bakin ciki a tare da musulmi yayin da ya rasa wani masoyin shi ko masoyiyarsa wannan baya kore imani a tare da mutum matukar furucinsa da ayyukansa ba su fita wajen tarbiya na musulunci ba saboda mun fada Annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗansa Ibrahim ya rasu ko yake cewa innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma ko wala naqulu illa ma yurdi rabb yace tabbas wannan damuwa da kuke gani a fuskata ni Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas damuwa ce ko sannan har wani sahabi ya tambaye shi ce haddaka ya annabi yace ai wannan kukan da kake gani rahama ce da tausayi ba wai rashin yarda da kaddara ba shi yasa ma ya faɗi waɗannan kalmomi yake cewa ba za mu faɗi wani abu ba sai abin da zai yarda da Allah madaukakin sarki to kun ga wannan bai zanto abin zargi ba dan an ga alama a tare da mutum amma idan aka samu furuci da wasu ayyuka wanda suka fita na kururuwa da kalmomi da suke fusata Allah to lalle wannan yana nuna raunin aqida ingantacciya a tare da mutum Allah ya tare mu darasi na 10 da zamu samu shine zai iya yuwa a samu mace ta tattara wasu dabi'u na alkhairi sannan kuma a samu tana da su dabi'u na sharri dukkan dan adam ma kusan haka rayuwarsa take a samun alkhairi a tare da mace baya kora a ce kuma za iya samu wani sharri a wasu lokutan a tare da ita an gane ko yawwa sannan samun sharri kuma baya nufin cewa mace ta kukuta daga aikata alkhairi gaba daya ma'ana dai in an ga wata ta aikata irin wannan to sai a yi mata nasiha kuma a nuna mata wannan dabi'an ya saba mu abinda aka sani saboda wasu kusanci ne ke sa su irin wannan to amma mutum na bukatar tunatarwa idan an ga ya sauka daga abinda yake saiti ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa musulmi hadisi na 58 ko malaye masa take da cewa كثرة المناهي عن المرأة تدل على طبيعة نفسها وأنها قابلة للتفلة إلا أن تعتصم بالله وتيوان هاني هنا هاني لشريعة المسلمين شتي أكمش أشي كرتي كذا كرتي كذا كو نكون كل ذلك كمن دوكو كندا كسام ما تايا يوا نعني كمبيارين دنامي da na maza a wasu wuraren irin dokokin da ake samu mata na hani suna da yawa akan mace wannan yawan dokokin da Allah ya sa adalci ne kuma hikima ne shi yasa sai malam ya ce yawan dokokin da aka sa din nan tadullu ala tabi'ati nafsiha yana nuni akan dabi'un mace yana nuni akan dabi'un mace mace bata yawanci ita mace rayuwarta gangan ne ba gaske bane namiji ya fi zama gaske da gaske ya ja ya kame a buga a raya yana kai amma mace yanzu aka da baki kadan aka dinga haba wance yanzu kaza tana to ni wallahi tallahi da fa an gama ta ce billahi ladzi la ko sama da kasa za ta yi duk bala'in da za a yi wallahi din buta balballe sai dai a shige ta na rantsi da Allah da ya halicce ni sai dai in mutu aka abin nan amma kafin minti ku sai ku tana cewa to ai wallahi ni wallahi in mutun da ya kara mu to ni yanzu to ai ayya adalanci ta da yaki shi yasa Allah ta'ala ya siffanta ta cewa aw man yashau fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin ita mace yar karas ce da ado in an ga wurin balbalin bala'i ba mace ake sa a gaba ba duk da aka samu yan tsiraru masu irin wannan sifa amma wal andaru la yafas in an samu yan kadan ba ma'auni da su galibi abin da aka sani shi ake awo da shi ku duba ne ku kaddara ku gani mace rikici hada ta da mijinta har ya kai su ga kotu galibin maza sun iya zalunci a gidajen sai dai ra'al kiyama Allah ya biba mata hakkinsu sau da yawa ba inda namiji ke miƙe kafa ya zalunci maishi kamar a gidan aure shi yasa ake kwadaitar da maza mu ji tsoron Allah kuma mu sani in mun fi karfin mata to mu ma Allah ya fi karfin mu sai mu yi adalci so abin da nake so in ce muku shine sau da yawa zaki ga da yau rikici zai kai ga a ce ga mace abu ya kai su kotu da alkali ko wani wanda zai masa hukunci tsakaninta da mijinta da za ta tashi duk ta bada shedunta sai ya tashi ya faɗi wata magana ta ƙarya kila ya sata ta sai da filin gadon ta ya cinye kuɗin kun fahimci magana tana kasuwanci ya yi mata wayo ya karɓi jarin ya hau ya cinye kila ma aure ya ƙara mata da shi kila kaza da za a zo kotu kuma sai ya ce shi babban matsalan shine yawan dauke dauke da take mai a gida shi bai gama cinye mata haƙi amma sai ya ce shi babba abin ne yasa ba zai iya zama da ita ba zai kwanta bacci daga shi sai ita yana da kuɗi zai tashi ga babu sannan yawan rigimanta da makwabta da ta ciyo bashi ta bashi da biyan bashi ita kuke bin shi bashi amma wallahi duk in shafa ma idan shi to kai faɗi wannan to karshe da za a zo kanta a ce me zaki ce sai ta dafa hannu a kai ta fashe da kuka shikenan ya cuce ta ya gama kun gane magana to a ɗabi'an mace ba ta ita irin gangan ne mace ba da gaske bane sai yanda aka sa ta da gaske amma namiji asali shine na da gaske da gaske din to shi yasa ake sa mata dokoki na hani da yawa sannan kuma na biyu akwai fitintunu da yawa tare da mace wanda babu so a namiji kun fahimci magana akwai abin da kan gagari namiji amma saboda mace fitina ce ita in ta tinkari abu cikin ƙanƙanin lokaci sai ta tafi da hankalin mutane da yawa su biye mata akan shi ana samun irin waɗannan ana samun haka so shi yasa kasantuwa an san irin fitintunin da suke tare da ƴan uwa mata sai musulunci ya hana su abubuwa da yawa sannan kuma wannan in ba ku manta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna mishi mafiya yawan mazauna gidan wuta ranar alkiyama mata ne to shi yasa ake hana su abubuwa da yawa saboda kada su yi yawa a gidan wuta an fahimci wannan ko yawwa wa annaha qabilatun sannan shari'ar musulunci ya la'akai da cewa mace tana karban sauyi mace na karban sauyi duk yanda mace take da tsayuwa da jajircewa idan aka nace mata akan wani abu takan sauya ta bi abin takan sake ina fata kuna fahimta ne duk yanda mace ke da tsayawa akan abu in aka nace mata aka matsa mata akan wani abu to takan zo ta kasa tsayawa har ta juya ta karbi wannan abin da ake so ta hau mai kyau ne ko mara kyau ne shi to shi yasa malai ce illa an taqasima billah sai dai idan ta ne matsalin Allah ko Allah ta'ala ya kare ta Allah ya kare mu ya kare ku baki daya to sai malai ta hadisi yake cewa ummu salama an karbo daga ummu salama Allah ya kare ta gare ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam iyalin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi alin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تغضب ولا تكتحل الله صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها ما تندمج انت يا رسول يبرتا الله يغفر تامو نسكر سمدا جنس to dukkan macen da mijinta ya rasu ya barta musulunci yace la talbasu almu'asfara kada ta sanya rinannan kaya mina tiyar kada ta sanya kaya bugaggu masu daukan ido kada ta sa kaya na kyalekyale na karas wanda har wani zai iya ganin ta ya sha'awanta an fahimta ko musulunci yace kada ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ta sa wannan walal mumashshaqa kada ta rinka taje kanta tana ado da shi ba na nufin tabarkar ta budu budu ba tsafta ba a'a amma ta kan je salon ko a da ta kan yi kaza ta kan kaza akan so tattarin ta taje kai tana wannan kwalliyar da mata suke yi da shi ta kiyaye irin wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walal hulliya sannan kuma kada ta sanya kayan ado na sarka da abun wuya su kayan ado da abun wuya da sai ta cire su saboda wadannan suna kira zuwa ga sha'awa an gane ko yawwa ita kuma a yanzu har yanzu akwai sauran haƙƙin mijinta akan ta zamu ji a cikin fa'idojin hadisin idan miji ya rasu girman aure shi yasa al'amarin aure babban yana da girma ƙwarai da gaske haƙƙokinsa har bayan mutuwa suna wanzuwa kun ga wannan cewa kacce kaza din har yanzu yana da sauran alaƙa da shi wancan fa da ya rasu ba ce daga rasuwarsa shikenan kin samu freedom yi gaba a'a tukuna akwai saura sai musulunci ya nuna yadda za a yi saboda a tsare tsatsu a tsare fitina da sauransu kada a ɗauki ɗan wani a kai gidan wani wala ta gabu sannan kuma kada ta sanya lalle tatte ado na lalle kun san mata ba su kiyaye wannan yanzu ko macen da mijinta ya rasu ba za ta yi kunshi ba an fahimta a baya duk mun karanta hadisin da ya faɗa ita akan kunshi zadul muslima ma da muka karanta sai dauka hadisi ko mai zaman kansa akan mace ce kunshi
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hannun wata yace da ita waliya hannu kamar na maza dan me mata ba za su laddi su kunshi su ado su kyan gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mata su yi wannan amma da sharadi ba wanda mijinta ya rasu ba wanda mijinta ya rasu ita ma da ta shiga jarabawa na wani lokaci ina fata an fahimci wannan yawwa wala taktahila sannan kada ka rinka sa kwalli kwalli ma lati hakuri da shi to fa'idojin da zamu amfana da su a cikin wannan hadisi zamu samu fa'idoji a kalla guda biyar na farko shine majan da take yin idda ba za ta yi ado da wani tufafi ba na tsawon wani lokaci za ta hakura da ado sai ta fashe holan holan ita ta kai kasa a kwaci yanzu ita kanta ana so a tunatar da ita lahira ne ta san inda mijinta ya tafi ta ma hanya take kun gane ko wa'azi Allah ke ma majan da mijinta ya rasu da kansa dan ta yi hankali ta san ya kamata ta gane inda ya tafi ta ma za ta ji sannan kuma ba a so ta yi ado da duk wasu kayan ado na daban cosmetics din nan duk sai a hakuri da su a ajiye su har sai da Allah ya sa an fita abu na biyu shine macen da take al'ada ba za ta sanya lalle da kwalli ba har tsawon lokacin da macen afuwa macen da take idda ko ba za ta amma la ya kalle ni macen da take idda ba al'ada ba ku yi hakuri macen da take idda ba za ta sanya kwalli da lalle ba har tsawon lokacin da za ta gama iddanta fa'ida ta uku shine haƙƙin miji baya ƙarewa ta san mutuwansa kadai idan miji ya mutu shikenan haƙoƙinsa ba haƙoƙinsa sun ƙare kenan ba akwai sauran haƙoƙinsa domin akwai abubuwan da wanda take idda za ta bar su saboda mijinta irin abubuwan da mijinta kan bukata a lokacin da take raye to yanzu za ta bar shi a lokacin da yake raye yanzu za ta bar su sanadiyar rasuwansa har sai ta gama idda wannan kuma musulunci ya ce ta haka ne saboda ta mutunta mijin nan nata da ya rasu ya zanto musulunci ya girmama al'amarinsa ita ma ta nuna cewa ta yi rashi ku duba ku gani ko da al'adar mu alhamdulillah a cikin al'adun mu akwai kunya a ciki yanzu inda macin da aka yi mutuwa za a ganta ta caba ado ta fita sai ka ji ana oh ji wance kamar ba ita ce miji ya rasu ba kun gane ba tana zama a gida ba idda ta zauna a gida sai lalura na dole ke fidda ta to da za a ganta tana yawan fita kuma an san ba lalura za a kalle ta a mai mutunci ne ko watsasiya mara kamun kai ba haka ba ne haka za a ɗauke ta ba ta da kamun kai to wannan girmamawa ne ga shi wanda ya rasu din fa'ida ta nawa kenan muka faɗa ta nawa ba ku kirga yanzu na nawa zan faɗi na kudi nan faɗi yara sun shagaltar da ku shi yasa na tambaye ku za a daina zuwa da yaran nan fa'ida ta hudu shine a cikin hadisin mun fahimci girman haƙƙin miji akan matarsa haƙƙin miji akan mace yana da girma domin gashi shari'a ta tsare mace a gidanta ta ce ta zauna ta hana ta ado saboda mutuwan mijinta da kuwa ana so ta yi adam har manzo Allah ya faɗaitar ko akan mace ta yi adam amma da miji ya rasu sai aka hana wannan yana nuna girman mijin ne yaran nan kai je ya hauti teku din kai wannan yana nuna girman haƙƙi na miji din tunda an hana ta ado an hana ta waɗancan abubuwa aka ce ta zauna a gida fa'ida ta biyar shine a ɗabi'a ta mace daga cikin abin da ya sa aka hana wannan shine dole za ta buƙaci yin aure mace ba za ta so a ce ta zauna ba tare da aure ba babu mace mai mutunci da za ta so a ce rayuwarta ta ƙare ba tana da aure ba matuƙar ba an sami lalura ce ta dole ba wannan ya sa shari'a musulunci ta hana mace yin gaggawa a cikin iddanta sai aka hana ta saboda ta natsu kuma akwai buƙatar wannan natsuwa ɗin saboda musamman in mutuwa ne kun ga mutuwa ba ta ba da notice kuma mace sanda take gidan aure ai ba ta san wani ba sai mijinta to kuma kawai katsam ta fada ma wani gidan ba tare da nutsuwa da la'akari da lura da wasu abubuwa ba, shi ma zai iya zama mata jaraba mai zaman kansa. An fahimci magana? Yawwa. To akwai wasu abubuwa da ya kamata mata su kula da su. Na farko shine idda wata hudu ne da kwana goma. Idda wata hudu ne da kwana goma. Sannan kuma yana da kyau a gane cewa an hana yin mace wannan adan da sanya kwallon koda ko tana gidanta ne ba za ta fita ba. Karo ta ce to ani mallan gidana ni kadai ne. Ba fita nake ba, yanzu a ce ina da wannan kwallon wancan turaren fa a Dubai na siya a kaza ne kaza. Yanzu haka za a zai zauna har wata hudu, mallan kana magana about 120 days. In ka samu yan boko haka za su yi ta gaya ma. To ubangijin 120 days ya ce ki zauna for good 120 days baki ba. Kun gane ko? Kuma wannan hana-hanan da musulunci ke yana gwada hankalin mace ne ba. Daga cikin fa'idojinsa akwai gwada hankalinki. Duk mace da duk mutumin da ko mace ko namiji wanda ba ya ce mai yi a ga yayi, a ce bari, shari'a ta ce bari a ga ya bari, to akwai alamar hauka da rashin hankali a tare da wannan mutumin. Saboda ana gane hankalin mutum ne gwargwado yadda yake iya biyayya ga shari'ar musulunci. Saboda dukkan abin da shari'a ta zo da shi alkhairi ne. Ko da wasu sun jahilci alkhairin da ke ciki saboda irin jahilcin da su suka daura ma kansu ba Allah ya daura musu ba. Yan uwan hadisi na 59 malaci al matlubu minki, abinda shari'a ke nema daga wurinki shine an tashghili bima yuslihu qalbaki wa amaluki, shine ki shagaltu da abinda zai gyara miki zuciyarki da ayyukanki. Ita shari'a tana son ki ne ki gyara ayyukanki, zuciyarki da ayyukanki. Shari'a tana neman ki da gyara zuciyarki da ayyukanki. Lazima yashghilu qalbuki an amaliki, ba ana so ne ki shagaltu da abinda zai dauke zuciyarki daga ayyukanki na kwarai da ya kamata ki ba. To mallaka ka hadisi karkashin wannan yace Ali ibn Abbas an karbo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare da gare shi kale yake cewa لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ماذا الله صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. ماذا الله صلى الله عليه وسلم الله ثبت عقريش ياروك الله ينيسا تولدتك يوان زيارتا قبر ركا درحم الله شين لعنكو a nisanta mutum daga rahama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya nisanta mutum dake yawan ziyartar makabarta, ya roki Allah ya nisanta ta da rahama. Wal muttaqidin alaiha al masajid, da wanda take zuwa ta riki kabari wurin yin sallah. Tace din ran juma'a da safe sai ta je kabarin kakanta ta yi sallah nafila raka'a biyu a wurin kabarin ta roka mai gafara. To annabi ya ce din mai irin wannan aiki Allah ya nisanta ta da rahama. Wasuruj da wanda suke sanya fitillu a sa kendira a kabari. Wannan fadawiyun da kuke gani har yanzu akwai shi a cikin mutane. Har yanzu a idona ina ganin wurin da naga wasu za mu wuce sallan juma'a, su kuma sun je kan kabarin wani nasu, ban san kowaye nasu ba, sun sa kyallaye, sun kafa, sun zagaye, sun kunna kendira, su sun sa fararen kaya, sun duka kan kabarin, sun ma kabarin kwalliya, suna to sadoyi, kuma gashi za mu je sallan juma'a su kuma suna kan wannan kabarin suna ta abin da suke. To har yanzu mutane suna yi. To dai duk wanda ke aikata wannan ya sani Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma masu aikata irin wannan aiki. Akwai fa'idoji karkashin wannan hadithin. Fa'ida ta farko ita ce an hana mace yawan ziyartar makabarta, kuma shari'a ta tsananta uba a kanta ta hanyar la'antar wanda ta yawaita ɗin. Mun ce yawaitawa saboda hadisin yana nuna wanda take yawan ziyartar kabari. Babu laifin an samu so ɗaya a shekara ko so biyu a shekara an ɗauki mata an kai su makabarta, an nuna musu gidansu na ƙarshe, an nuna musu makwancinsu, an tunatar da su da hadisin cire rai, da hadisin hawa da ran sama, hadisin da ya bayani a yanda za a karɓi ran bayi na ƙwarai a yi musu welcome address daga wurin Allah, a dawo da ran kabari, da yanda za a tashi mutum a kabari, da yanda za a yi mai tambaya, da yanda za a nuna ma mutum gidansa na wuta da na aljanna sannan a tabbatar mai da busharan gidan shi na aljanna da ya gani shi zai shiga ko kuma gidansa na wuta da ya gani shi zai shiga ba wancan na aljannan ba saboda bai yi aikin shiga na aljanna a gidan duniya ba duk wannan a tunatar da mata a kuma nuna musu duhun kabarin nan da ake sa mutum in an iya ginin kabari mai kyau ma aka saka ki a cikin mutum ya tsaya saman kabarin ko farin kyallan nan ba zai hango ba kina can cikin lungun nan amma da kasa akan ki saura kuma ke da ayyukan ku sai ku karanta can abinda kika yi shi zaki gani yawa to wannan ba laifi bane insha Allah ta'ala Mu'adh bin Jabal ma tara na gani wannan zamu samu wani mai gina kabari mai kyau mu biya shi lahdu dama shi 15,000 ne zuwa sama a samu mai kyau ina karbi lamban wani ma harran nan na ba iyalaina a Zaria na gani yayi makannuwan mahaifina da taros dama ta roki Allah ya sa ina cikin wanda zasu zo kan gawanta in taros kuma ta ga yaya yayanta in har Allah ya sa na zo to a bar ni ummata duk abin da zan yi to daga cikin Allah ya ce make ta wannan kabarin ni na shiga na ije ta dan shiga in aje ta kan fito zufa ya dabebe ni gaba daya ba ni zan kwanta ba shiga nayi na aje ta wallahi har yanzu ina ganin yanda na jingina ta a cikin wannan kabarin kuma ko da na fito na tsaya kafin a fara sa ba ciki ko ko likafanin ta bana hange kuma akan kabarin nake kasa ciki lungu sai can Allah ka gafarta mata ya Allah to dai dukkan sauran musulmi da suka riga mu to wannan akai mata su gani akai mata su gani kun ga a magabata sun kasance sukan haka kabari da kansu wasu ma a dakin kwanansu a bedroom din su suke gina kabari sosai kabari da kwasani in suka ji duniya ta fara shiga musu rai ko wani matsalar duniya ya tare musu gaba damuwar duniya kunci ko wani dukiya ko wani alfahari sai su je su bude su shiga kabarin sai su suka fito suka yi kuka mai shi sai su ce to ka dawo duniya yi maza kai aiki kafin randan ka shiga nan ba za ka dawo eh haka magabata suke yana da kyau mutum ya rinka ajiye wani abin da zai rinka tuna mishi kabari da lahira magabata suna yin haka sayyidina Umar radiyallahu anhu yana da wani zobe a hannun shi a jikin zoben ya rubuta kafa bil mauti wa idan ya Umar mutuwa ta ishe ka wa'azi ya kai Umar yace in yaji duniya ta da nema ta shiga mishi zuciya ta shiga masa rai sai ya juyo wannan zoben sai ya kalla sai ya tuna Allah sai a ga ya ƙara aiki akan aikin salada an gane ko to haka ke ma ki samu alama lokacin da aka karanta mana wannan hadisi a makabarta Professor Salisu Shehu na biyu ke koyar da mu wannan hadisi mun yi jana'izan wani Abu Abdullah wani bawan Allah da ya rasu muna biyu ke wallahi na dade ban ga muminin mutum da Allah ya yi ma kyakkyawan karshe irin wannan bawan Allah ba Allah ka ƙara gafarta mishi mu ma ka sa mu yi karshe wanda ta fita sa kyau to mun zo muka yi printing wannan maganar ke printing kafabil mauti wa ida kabari ya ishe ki wa'azi ke masa frame mai kyau ki aje a setin gadanki da kin farka shi zaki dani yawa saboda da kin yi juyi kin ji AC kin ji fanka zaki ja bargo kina ganin shi sai ki tashi ki sallan dare kun gane ko haka nan kina tashi da safe zaki dressing ki tanin bari mu je yau bikin wance da kin kalle shi sai ki tuna kai to kila yau ne fa wannan maganar zai aiki dan haka bazan je in aikata haram ba bazan je in zalunci ba bazan je in yi kaza ba a takaice dai magabata suna ajiye alaman da ke tunasar da su mutuwa ɗan uwa kuma ku ajiye alaman da zai rinka tunatar da ku mutuwa ko a ringington ɗinku na waya ko a screen saver ku na computer ko na waya ko a office ɗinku bai kamata ba ka rayuwa a wurin da zai ba zai rinka tuna maka lahiranka ba bai kamata ba saboda in ka zama dan lahira ka ci nasara amma idan mutum ya zama dan duniya wayo Allah na an shiga ku Allah na ci Allah ka tsare mu to mun fahimci bai mun karanta bai dojin hadisin na farko an hana mace ziyarar kabari ne sau an tsananta hukuma akan ta ta hanyar la'ana ya haka wannan laifi ne babba shine nace yawan ziyarta ake magana insha Allah za mu shirya ziyarar makabarta za mu je kamar yadda muka taba yi ko a Baba Road insha Allah za mu maimaita karo na biyu kuma za a gani an hana mace wannan ziyarar makabartan ne saboda karancin hakurin da mace take da shi da gaggawan ajizancinta gajiyawanta na raki a irin waɗannan matsayin yanzu wata da za a je kawai sai ta hangi kabarin wani naka sai kawai a ga ta fashe da kuka kun fahimci magana ko ana iya zuwa a je da wata a ga ta ma fadi ta su ma duk za a iya samu amma namiji zaka ga shine zai ce mi ko mun shi ashe kaza ce ai hatsari ne ba ku ga jini ne wurin ba ya ke wurin mi ko mun kun ga wannan magana abinda yake da banto sai ta shan kai amma namiji kan iya jurewa wanda galibi mata ba su faya jurewa ba daga cikin abin da saka hana mace zuwa makabarta saboda barna mai yawa dake faruwa wanda daga cikin sa akwai wannan kukan mutuwa din wanda yana iya sake maimaituwa a wurin abu na hudu fa'ida ta hudu shine an hana mace ziyartar makabarta ne tun a farkon fari saboda a yanke dukkan wata hanya da za ta iya kaiwa zuwa ga yawan ziyarar makabarta da kokin mutuwa kar ku manta an hana mata bin gawa ne amma ba hana sallan gawa ba ko wani zai fata wani Sheikh Salih Al-Uthaymeen Allah ya masa rahama ya halatta mata su bi sallan gawa inda ba za su samu cakuɗe ɗeniyansu da maza ba ana iya yi a wurin da suna nan maza na nan amma da tazara babu cakuɗe ɗeniya ana kuma iya ba su dama su yi sallan sannan a fidda ma maza su ma su yi kamar yadda sahabbai na Aisha radiyallahu anha har wasu daga cikin sahabbai duk sun musu sallah inda ma ba ƴan uwansu na jini ba kun fahimci maganan yawwa fa'ida ta biyar wanda tace fa'ida ta ƙarshe a wannan shine ziyartar yawan ziyartar makabarta ga mace yana nuna kaba'ira ne babban zunubi ne a musulunci saboda gashi an ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma duk wanda ta aikata tsinuwa ko baya zuwa akan musulmi sai idan aikin da yi kaba'ira ce an gane ko to da haka sai mu kiyaye mu je na 60 hadisi na 60 malaimin sake da cewa kullama zada imanuki bi annama qaddarahu Allahu laki satunalihi itma anna qalbaki wartahat nafsaki wa halat bashashatun al bashasha ala wajhiki kullama zada imanuki ko a koda yaushe imaninki yakan karu bi annama qaddarahu Allahu laki ta hanyar sanin cewa dukkan abin da Allah ya kaddara a gare ki fa tunalihi da ki same shi zai ruske ki in kika samu wannan imanin ki zai karu a yayin da zaki sa itma anna qalbuki zuciyarki zaki samu natsuwa wartahat nafsaki kuma ranki zata huta wa alat sannan zai daukaka ya karu ya yadu wannan yalwa din da bushasha da annuri ko ala wajhiki a fuskanki idan kika san cewa duk abin da Allah ya kaddara miki zaki same shi to zuciyarki zaki samu natsuwa za a ganki cikin walwala ya Allah ka ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam da rahama wani ya tambaye shi yace kai malam wai baka bakin ciki ne wai kai baka shiga damuwa ne ko za ka yi wannan bayin Allah da dawuya ga gansu a cikin damuwa yace kai duk in na kalli tafsirinka sai in ta ganinka cikin annashuwa ban ganinka cikin alama akwai damuwa wai kai baka shiga bakin ciki ne sai malam Jafar Mahmud ya ce mishi Allah in dawama cikin bakin ciki ina karanta Qur'ani din ne karanta Qur'ani zai samu kowa na samun jaraba da kuka gani ba mutumin da a rayuwar shi bai da wani gurbin da in ya tuna sai ya ji wani gwalando a zuciyarsa na bakin ciki akwai wani lokaci ko wani abu ko wani mutum ko wani abu wanda da kin tuna shi zaki iya jin kashi a ranki in kina walwala ma za a iya ganin kin dake lokaci guda saboda an kama miki ne wani abu da ke damun ki duk kusan mutane da kuke gani haka suke hatta kananan yara da kuke ganin babu damuwa a kansu suna da irin wannan abu ina fata kun fahimci magana to amma babban abin mai daɗi shine imani idan Allah ya baki Qur'ani kuma ya baki ikon karanta shi ba a barin ki dawwama a cikin irin wannan yanayi ba a barin ki dan da kin tuna da an cire miki ko zai dawo in zaki koma za kuma a ƙara cire miki wanda suka fi kowa samu irin wannan problem din su ne mutanen da ba su karanta Qur'ani ba su iya karanta shi ba ko kuma ba su dawwama cikin karanta shi ko sun iya ba su yawan karanta shi ko ba su iya karanta shi ba to sun samu matsala dole zuciyarsu za ta zamto matattara ne na bakin ciki da damuwa in mutum ya ga yana yawan shiga damuwa to wallahi ya duba alaƙar shi da Al-Qur'ani ta fuskan iya karatun shi da yawan karanta shi Allah ya samu dace to shine malik yana bi hurayra ta an karbo daga abi hurayra radiyallahu anhu Allah ya kare ta gare shi ani nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce la yahillu ra'atin baya halasta ga wata mace tasalu talaqa ukhtiha ta nemi mijinta ya saki yar uwanta su biyu ne ba ita daya ba ta nemi mijinta ya saki abokiyar zamanta li tastafriga sahbataha saboda dan ta barar mata da plate din abincinta ma'ana ta barar mata da garinta ita ta kwashe karin magana ne wannan kun gane ko azancin magana ma'ana baya halasta ga mace ta nemi a saki yar uwanta dan ita ta samu karin miƙe kafa a gidan mijinta ta ƙara mallake gidanta mamaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan baya halasta ga dukkan mace te wannan fa inna malaha ma kuddira laha domin ta sani ita wannan mace da zata nemi ai haka abinda kai zata iya samu shine abinda Allah ya kaddara mata ko da wata ko ba wata ba zata iya samu abinda Allah bai kaddara ba wasu matan da yawa sukan nemi saki wasu dan su ci dukiya ana sakin su kuma sai zuwan nan zalunci yasa karayan arziki ya shigo gida ita kuma wancan ta je ta auri wanda yafi wannan ita kuma yanzu an batta da bala'i sai zage zage da la'antar juna shikenan dama duk mutum da ba dan Allah take son mutum ba dan dukiya randa ba dukiyar fitina zai taso namiji yana gane macen da ke son shi na haƙiƙani lokacin da yake cikin rashi ba cikin wadata ba saboda ita wadata tana sa mai mutum da'a ƙwarai da kirkin gaske kuma takan sa a kasa fada da shi a kasa gaya mai gaskiya an gane ko abokin mu ke fada min ya kira ni a waya yana tsorace abokin mu ne yace wata mata mijinta ke barna da zalunci da abinda ya wuce ma ka fade shi hankalinta ya tashi ta tada kayan baya akan shi tinki ta da shi tana neman gyara abu ya faskara ta tubure ta bijire shine kawai rannan da ta ishe shi sai ya dauki motar sa sabuwa farkon shigowar sai arbi da kyau mai tsada yasa ta a mota ya kawo ta gidan yayanta ya kira yehon aka bude kofa mai gadi ya bude yace a ga yan baba yayan iyalin sa ne ta ma kuma tana da aure amma yace a ce mata ta fito kuma ta fito tana fitowa ya shiga da mota yace ga ta nan yace matar shi ta sauka yace ga ta nan ki gaya mata tunda ni za ce mai iskanci haka yace ki gaya mata in ta ga dama ta biyayya in ta ga dama ta ta biyayya sai bude pigeon hole din motar shi ya dauko bundle din dollars ya girgiza ya ce wannan suka kawo ta wannan za su fidda ta su shigo da wanda tafi ta ya rage nata ya mai da kudin a ciki ya rufe pigeon hole din ya reverse da motar sai fita ya tafi ya ce in kun gama in ta ga za ta iya ki maida ta gida in ba za ta iya ba ce zaman ta ala ya kuma wuce wurin fitsararsa yana fita abin da ya tada mashi wanda ya kira ni da hankali abu na farko da ta fara ce mata shi ne ni fa ba ruwana wallahi ko me ki koma gidanki a karisa a can dan baba ma ya san kina gidan nan na shiga uku gaba ɗaya treatment din shi na diabetes shike daukan nauyi kin sani shi yema ummi kaza shi yema ba daji kaza shi yayi kaza shi yayi kaza a ce ya bar miki a gidan nan wallahi ba zan iya ba shiga mota in mai da ke na je musu magana duk abin da suka ce shike aka aka cikin ya ta aka maida ta gidan wanda ya saba mazafin manzo Allah dole fa illan menene ta kuntit nafsin fil ardi wa fasadin arid fitinar da annabi ke fada zai faru in ba a ba mai addini aure ba duk wannan na cikin su an duba duniya sai Allah ya bar mutane da duniyar su ƴan uwa musulmi fa'idan da za ku samu a cikin wannan hadisi na farko shine an haramta wa mace ta sanya sharadi ne idan wani zai aure ta sai ya rabu da matarsa ta aure wannan hadisin ya nuna haka kuma mata na haka so da yawa mata da yawa suna haka to su sani wuta suke shirin kai kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fada wuta zaki kai kanki ragas kuma bari ku ji duk macen da ke da wannan dabi'a ba za ta mutu ba sai Allah ya jarabe ta da abinda ba za ta iya ba ku kwana da sanin wannan duk macen da ke da wannan dabi'a ta cewa a saki wata dan ita ta zauna ita kadai ko a saki wata sannan ita ta shigo to wallahi da ita da mijin su sani duk sun kama hanyar jahannama babu kwana a hanyar da suke kai kuma ko ta shigo ba za ta zauna ba dan duk macen da ke da wannan abu ne mai sauki tana gidan miji kuma tana hangen wani mijin kusan da wannan Allah ya tsare mu manufan mace fa'ida ta biyu manufan mace da ke da irin wannan tunanin ta sanya sharadi akan irin wannan shine ta kebanta da zuciyar miji shi kadai ta mallake mijin sai dai wannan mallakan mijin Allah bai yadda da shi ba dan akwai zaluncin wani a cikin sa inda a ce ke da shi ne ba laifi dan kin mallaki mijinki a halal ba laifi haka ma ake so haka ake so ya kamata mace ma mijinta yana waje yana tunanin gidansa wannan yana da kyau kwarai da gaske ke in gaya miki ma baki cika mace ba idan har mijinki baya waje kuma yana tunaninki a gida kuna jina da kyau ku ji wannan assignment baki cika mace ba idan har mijinki bai zanto yana waje amma zuciyar shi na gida ba to har yanzu akwai sauranki yana da kyau ya zanto namiji zai iya raina kowace mace in kece matarsa wannan yana da dadi me nake nufi da raini shine ya ji cewa alhamdulillah sai dai ya ƙara aure saboda sunna kuma karki hana shi sunna kun banci magana in zai ƙara aure saboda sunna ki masa akwati in ba za ki akwati ba ki bashi sadaki in ba za ki sadaki ba ki ce mai na dauki abincin walima insha Allah ya naga kuna sun kuyar da kai ya naga kuna sun kuyar da kai imanin ku bai kai bane har ku ban kunya majalisin ma'azin aina ai wallahi ni ina expecting imanin ku ya wuce nan mutum daya ce a cikin ku ta gaya mun tsakani da Allah ba za ta iya ba kuma ita ma ina nan sai na wanke mata tunani amma duk sauran ina fatan ban shakka akan kuma ina fatan kar ku ban kunya kakku kuskura in ji wata mijinta ya kawo mun ƙara tana ba shi ciwon kai saboda zai ƙara aure to wallahi za mu sa rigima ɗaya da ke tunda ba zai halasta mu sa wando ɗaya ba amma za mu sa rigima ɗaya da ke maishi an fahimce ni kafin mu ce nan abokin musulman Shanunu Allah ka ƙara mai daraja da ɗaukaka yana nan a raye iyalinsa ta rasu Khadija Allah ka yi wa Khadija rahama Allah ka haska kabarinta Allah ka damanta mata littafinsa don tsarkin sunayenka wannan bayar Allah ummi ta kai ya ta haiku wallahi lokacin da ba ta da lafiya ya dauke ta ya kai ta Misra asibiti aka duba ina da aka ce kansa ko na makamancin wannan rashin lafiya ne dai mai tsanani wanda ke nuna hatsarinsa ya kai hatsari kwarai da gaske lokacin da suka dawo Najeriya da dare ya ce ta tashe shi yana bacci ta ce mishi dan Allah tana so ta roki alfarma ɗaya a gare shi ƴaƴanta shekarunsu yanzu suna buƙatar mace tsayayya don a wannan gaban ne za su gyaru ko su lalace ta ce jarabawa ita Allah ya nufin ya ɗaura manar ciwon lafiya rashin lafiya kuma ta ɗauka kuma tana fata ya zamto Allah ya sa ya zama mata kafara amma don Allah tana roƙon shi ya samu mace mai hankali wanda ya aminta da nasu wanda ya auro ta ta tsaya akan ƴaƴan nan ta faɗa mishi wannan kuma ta samu takarda ta rubuta ta bashi ya karanta takardar kuma ya ga a gabanta ya ce mata wallahi yana cutuwa a rashin lafiyanta yana takuruwa abubuwan ba cutuwa ba kuma ya sani kuma ya san ya halatta ya haka amma ya rantse da Allah matukan tana raye shi kuma tukuici shi ne ba zai auro ta ta shigo gidan nan ba duk wahalar da take so akan ƴaƴanta ta gaya mishi shi zai yi da kansa to kun ga yanda abin yake tafiya ta rasu mu muka sa ta kabari a nan ɓashe marot Allah ka yafe mata ka gafarta mata kun fahimci wannan to kun ga akwai sauran masu imani ko ku ɗauka sahabiya ce a nan garin Kaduna take shi yasa na faɗi sunan mijinta so da haka duk wanda ta ban kunya za mu yi rikici da ita kwarai da gaske Allah ya muku albarka to ni kun sa ma na kasa gano hadisin za ku kawo min takardar gayyata in ji Malam Nura lallai ni ma da ne muku alkhairi kuwa kun fahimci fa'ida ta biyu ko ba halarta mace ta nemi a saki yar uwarta a dalilin da ke sa mata su yaka saboda su mallaki zuciyar miji ne sai dai wannan sharadin akwai haramci a ciki saboda ya kunshi zalunci ga wata wanda ba ita ba sharadi na uku mace ta fake da wannan sharadin dalili ne akan rauninta na imani a bangarori da yawa yana nuna tana da rauni da yawa kwarai da gaske na farko yana nuna tana da raunin imani saboda ta yi imani da Allah da ta san arzikin kowa bai sabuce masa gashi nan na biyu yana nuna raunin ta ne ya dada kaddara raunin ya dada kaddara nauke yana nuna raunin ta ta bangaren samun zuciyar mallakar miji zuciyar miji saboda inda a ce ta yadda da kanta ai ba sai ta ce wata ta fita ba kun fahimci magana inda ta yadda da kanta sai ta baje kolinta sai a ga yanda za a yi duk da dai wasu mazaje yanzu kekeshewar zuciyarsu ya kai inda ya kai sai dai ka nemi wani lada a wurin Allah kuma Allah ya sa mu dace wato abin da ya shafi mallakar zuciyar mazaje sai mata sun yi hankali saboda daga halal sai tsallaka haram sai kabira sai shirka yanzu wancan magabartar ta bayan izin islam na unguwar dosa kusa da makaranta albayan din nan ai in ba ku manta ba ko ni bidiyo da ke ta circulator a magabartar ya faru matan da ta zo da dare a cikin mota da wani yaro matashi a gaban motar ita ta bar motar a kunne ta sa shi ya sauka ya zo ya tona wani kabari ya cusa wani abu akwai mai gadi da aka yi madaki a makabartar sai hasko tocila wuraren karfe 1 na dare ya jaka motar tsawa shi ne juya da gudu da ya tafi mai gadin ya zo an yi video clip din sai dai kun manta ina ga kake shekara kusa kuma Allah nura ka gani ko video clip din ya ta yawo zan duba abin nan ina kila zan ganshi da ya zo kibiya ne baka na tsafi aka kona ta te baki kirin aka huda ta a jikin bakar kunama sannan aka huda wani laya a jiki aka bizu da ya farke layar a jiki da Hausa ma aka yi rubutu layar ya Allah ka raba Alhaji wane in kun kalli bidiyo za ku ga Alhaji wa aka rubuta ni ba zan faɗi sunan shi ba ya Allah ka raba Alhaji wane da hajiya wance kamar yanda ka raba ma'abocin kabarin nan da rayuwarsa yanzu kila kabarin wani salihin bawan Allah ne aka sa mai wannan tarkacen wallahi kuma sai Allah ya fata-fata da wanda ya wannan aikin saboda zaluntar ma'abocin kabarin da ya yi haƙƙin mamacin kadai ya isa ya haukatar da mutum ya sa ya zanto matsiyaci la'ananne a duniya kabarin mutum yana kwance da me zai ji yana kwance a kabari ka zo ka sa mai wannan fitina to wallahi musamman ya zanto musulmi ne mai kabarin kuma musulmin ne musamman ya zanto bawan Allah ne na rantsa da Allah kin ɗibo mu kanki wutan jahannaman dafa kanki tun a duniya ba za ki taba ganin yanda Allah yanda zai yanda hankalinki zai kwanta ba za ki same shi ba to wurin mallakan miji wai kaji Allah ka raba hajiya wacce da wani kaji sakar yama kaji wani sakarci dan Allah wani tunani ma mai gajeren zango na shirme shirka da Allah kuma ka gani ko sai an biya hankali a mallaki mazaje amma ba hankali wallahi ba hankali da akwai nan kafa ta zame wuta za a wuce maza ma kuma a sani wasu mazajen suke janyo ayi musu haka wasu mazajen su ne azzalimai su ne mugaye su ne fitinannu ujibabbu azzalimai bakake suna kallon zalunci suke sa ayi zaluncin ma kuma sun san haƙi ba su ba da haƙi sun san haƙi ba su ba da haƙi wasu mazan suke janyo sai raunin mata ya shige su sai a samu fitina to kai ma haka kake namiji baka kukuta daga wannan ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin ka bai shiga aljanna adiyus irin wannan mutumin bai shiga aljanna ji Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga aiki ne babba na kuwa da kuwa amma tunda karatun mata muke yi za ku yi hakuri ne bin mata za ku yi ta ji sai mun zo na maza su ma sa jina su mai shi in sun ga dama su kai mu kotu na ɗaya kenan ko sai wanne sai na biyu ya imam wannan hadisin na nawa hudu ko Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadakar akan nawa ne sabona ne jazakumullahu khairan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mace ta nemi ai mayar uwanta irin wannan mummunan abu ne kuma wanda yake iya haifar da matsala a addinin wanda ta nemi ai haka din abu na biyar shine wannan hadisin wani ginshiki ne da ke mana tarbiya akan yadda da kaddara musamman ma a cikin abin da ya shafi arziki na Allah ne dan ya ce ki sani abin da Allah ya kaddara shi kadai ne wanda zaki same shi kuma mu sani aure yana daga cikin arziki duk yawancin wanda Allah ke musu arziki suna da aure bai cika yi mata zurai marasa aure arziki ba ko eh alal dora idan mutum yana goro zaka ga abin sai a hankali kaga cokali a cikin bokitin wanka da sosai an samu aka siya na'am me ya ji shi na 61 ko mu tsaya ai ke الموافقة على الزوج حق كفله لك الإسلام. داتي و هو ديديتو داتي و أكم مجي ولا حق إني دع الله أن تنصر كي تورا ميكي وأن كما أتكم مسلم شي حتى أبنيكي حتى الله يتورا ميكي شي. مالك أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله إرادة من شاء الله ثبت أجريشي ياتي لا تنكح الأيام حتى تستأمر kada ku aurar da bazawara ko har sai an nemi mai umarninta akan aurar kada mace da ta taba aure ku je ku daura mata aure ba ku nemi izininta ba wanda ma ta taba auren gayi nan ta kashe mijin wanda ba ta taba auren ba budurwa mara wayo gayi nan an kai ga hakoto ko ina ga wadda kuma sai a hankali wani bawan Allah ya taɓa kira na yake ce mun shi fa ya jifata wanda ya rasa inda zai saka shi kai shi har ciwo yake nace me ya fare ce wallahi wata ta kira shi a waya bai santa ba amma ta ce mai ta shiga uku ta lalace wallahi ta samu mijinta guba fiya fiya ya ci abinci ya mutu saboda ba ta san shi tana so ta auri saurayinta da farko tace ta kashe shi kuma ta auri wanda take son tace amma wallahi har yanzu ba wani abu da ya ƙara albarka a rayuwarta ya za ta yi to na albarka kake so ta gani to ai na albarka take so ta gani ni wanda akai mu tambayan shi ya kira ne yake fada ne ce mallan ni fa inda kaina ciwo yake me zan ce mata nace wallahi ni ma ban sani ba wallahi tallahi ban sani ba ta jira dai aje lahira mu ga inda za ta kaya ba ma mu fatan mu gani ta jira ita ta gani mu kan Allah la yasma'una hadisaha muna cikin su insha Allah hisabun ma mun hakura wallahi ba sai mun gani ba wudi a rufa mana asiri mu ci a taimake mu to mu lallaba wallahi muce kawai ha muce to inda dan girman Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kara aurar da wadda dan ita wanda ta baure idan ta riga ya bude ko da karama yarinya ce wala tunkihul bikru kada ku kuskura ba ku aurar da budurwa hatta tustazan har sai kun nemi izini kun ji ta yadda in fa ta ce a'a to karfa ayi ba ba auren dora a musulunci jama'a ba auren dole ana fahimtar ba ta so ku hakura ku roki Allah ya bata mafi alkhairi kar ku kuskura ku maka musamman mu inda muka fito da ake kakaka gaban dole ai zumuncin na ai kala a'a wallahi da wadda kusancin da zai kawo kiyayyan gara ni sancin fa da zai kawo soyayya abi a hankali Allah ya ba ku abokan zama na gari qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi kun ga masu aiki da cikawa sun ji ma'ana sun ɗauka to ya za a yi suka ce wa kaifa idnuha to ya izinin ta yake ya za a gane izinin budurwa ma'ana ta bazawara sun riga sun san halinsu ba ta su suke ba yanzu su ƴan matan ne suke tambaya akan saboda tsananin kunyansu a wancan lokacin duk da har yanzu ma alhamdulillah suka ce wa kaifa idnuha ya izinin budurwa yake kala sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce an taskuta shine ku ji ta yi shiru amma kuna fara ku ta ce ba ma sai ta fashe da kuka a'a to shikenan ya hakuri akwai magana da matsala kuma da ka ji ta shiru bata ce komai ba duk da zamu zo wani fa'ida cikin fa'idoji za ku ji wani abu to karkashi wannan hadisin kun dai fahimci hadisin ko kar a aurar da bazawara fa sai da izininta sai an nemi umarni kar a aurar da budurwa sai da izini a nemi izini a jiyaya izini zai iya a ko a'a ko in an ga alama to shikenan na farko shine a cikin hadisin nan mun fahimta ta cewa kunya yana daga cikin ɗabi'an da Allah halicci mata da shi Allah halicci mata da kunya dan haka kar a amfani da kunya a cutar a cutar da su abu a hankali har a gano abin da suke so da wanda ba su so abu na biyu shari'ar musulunci ta kula da kunyan mace a cikin gunce-guncen da suka keɓance mata kun ga wannan hadisin ai mata kawai ya shafa ba batun namiji ba ce shi saurayi ko shi bazawari haka ake ce ma namiji bazawari me ake ce ma namiji mace ce bazawara ko to namiji shi bace bazawari yake je mai gauro a gauro bonda bi da iyali ne gaba daya eh ko shi ma gauro ne to saurayi fa wanda bi aure shi kuma me shi a shi saurayi saurayi shi ne bai taba aure ba to namiji wanda ya taba aure fa bazawari idan professor malin fashe ji ku sune professor a Hausa professor Shaw da kun karanta da shi yanka su to shari'a musulunci ta bada kulawa kan abin da ya shafi mata su kadai akan kula musu da shi na uku mun fahimci cewa a bazawara ita ce wadda ta taba yin aure ko wannan kuma yana nufin cewa kunya yana bambanta tsakanin budurwa da wadda take ta taba yin aure a matsaloli mabambanta juna fa'ila ta hudu shine shirin da budurwa ta kan yi wanda ba taba aure ba a lokacin neman aurenta alama ne na cewa ta yarda sai dai malamai na magana in Allah ya kara ma Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo lafiya da tsawon kwana akwai sanda yazo nan Kaduna muka je malale da shi yema mata lacca ya karanto wannan hadisin neman izinin sai kawo maganan malamai yace malamai yanzu suna karin bayani da cewa in zamani ya canja ana canja salo yanzu mata suna iya magana kun fahimci magana yanzu akwai mata annune da ya mata na iya magana saboda haka a nemi yin magana da su in an ga suna tsoron mahaifi to mahaifiya ta keɓe su shi kar ya sa karfi yace ki kira yarinyar nan ke tafi sabkin jiki da ke ki jiyaya me ra'ayinta in ke ma kina ga zata miki burin kila akwai abin da take tunanin ke ma kina da candidate da ke cutar da ita ko kaza to ke ma karki shiga yanzu sai ki amfani da kawarta kun fahimci magana duk in wannan bai yiwu ba ku kira ta ku zauna da ita keke da keke ke ga abin da ke faruwa mu iyayenki ne ba mu san abin da zai cutar da ke duk da zamu baki shawara akan abin da mun san mun fi ki sanin shi a rayuwa amma menene ra'ayinki ga ya mana tsakaninki da Allah ba mu so mu cutar da ki kai mata dadin baki ta faɗi ra'ayinta kar ku yi duk aure da mace baku san ra'ayinta ba bai yi ba an fahimci maganar ko to zan zamani ya canza a canja waɗanda suke da wannan cewon ita wace ce a haife ta uwarta ma gaba na aka haife ta wallahi kuskure kake yi zaka je ka dasa bomb din nan da shekara uku zai tashi an daga yaya ɗaya biyu an fito ina amfanin shi kun fahimci maganar yawwa to Allah ya sa mu dace mu je ga shawaran sai mu tsaya ko a fa'ida ta biyar shine a mun fahimci cewa lallai mace haƙƙinta ne a aurar da ita ga wanda ya gabata a gare ta ji tana son shi kada kuma a aurar da ita ga wanda bata yadda ba wannan yana cikin abinda hadisin ya koyar da mu abu na shida ita macen da ta taba aure aurenta yana dauke da matsaloli da yawa fiye da na budurwa don haka shi yasa nata aka bata daman ta magana a sarari saboda ta ita ta riga ta shiga ta experience wasu abubuwa cewa ni fa kun ga babba abin da ya kashe auren nan na fa kaza ne ba zan so mijin da za a zo a samu kaza ba kuma abu kaza yanzu ni zan iya ma kaina amma ba za a haɗa wanda zai kaza kaza da sauransu ba ko ta ce ni yanzu rayuwa ta fi ta kai matakin kaza ba zan aure wanda ke kasa da matsayina ba duk wannan abun dubawa ne a macen da ta taɓa yin aure kuma za ta iya fito a fili ta faɗa kuma kar a ce to kewa ce ci a'a wallahi ko barta ta je a inda ya kamata so da shi aure so ake rayu ba ya mutu ba ku gane wannan shi aure rayuwarsa ake so ba mutuwarsa to da haka duk abin da zai masa matsala kada abin nan fa'ida ta bakwai wanda akan shi za mu tsaya aure baya ba irin aure dole sai da waliyi kuma waliyin nan shine wanda ake neman umarninsa ya je nemi umarnin ita wanda ake nemanta sannan kuma ya nemi izinin wanda ake neman izininta koda ko budurwa ne koda bazawara ne haƙƙi ne ba za ta aurar da kanta ba dole sai da waliyi dan an ce kuma tana da daman ta magana bai nuna cewa kuma na ce to ni to na ma aurar da kaina din in ga kazan da zai hana kun so sai an bala'i ne fa kun fahimta ko ke sa su ma mace in mace za ta yi aure dole a kalle jin irin mijin da za ta aura idan aka san wannan fitinan ya ne mai budaddiyan ido to a nemo wani dage mai guduma da kusa a hannun shi wanda in terimi zai buga mata inci tara a kai ta da wata zauna kun fahimci magana wanda ta ce ina da digiri ya ce ma digiri uku gare ni na banzanki mil ticket ina fata kun fahimci magana ko wanda zaka ce Allah gode mu Allah dai ne digiri wani ko gona yake zuwa ce to ko babanki ma zan iya daukan shi aiki a karkashin gona na miliyan kaza garan kun gane na iya ABCD da malfada turanci ya ciro nera ya ce ina da waɗannan har professor a ƙasa na yake aiki kuma ko suna na ban iya rubutawa ba and so what ba san ko kun gane ba saboda ita mace idan ba ce mu ita ji an rike ta ba to raini zai shiga wannan shine gaskiyar magana mace tana son a girmama ta a mutunta ta a tausaya mata ai kaza amma tabbas ana so in tai hayaki ta gane akwai fire service a wurin ina fata ku fahimci wannan kuma ina fada muku wannan duk da ku mata ne saboda irin waɗannan mazajen su ne mazajen da suke iya kai ki ga tudun munjira amma duk mijin da zake fi karfin sa tutur to wallahi za a wayi gari kin halaka shi shine gaskiyar magana duk namijin da ba zai iya taka miki burki ba ye kaza to in ke kika ja ki sani kin ja ma kanki fitina in shi ya ja to shi ma ya sani ya ja ma kanshi fitina amma dole shi rayuwa zuma ne da madaci shi zawa ne da kurawa Allah ta'ala ya sa mu dace kuma ya sa karshen mu tai kyau to an samu dai guda shida ko sai a sa su a jaka insha Allah kai su gida kafin gobe in Allah ya kai mu gobe in Allah ta zamu ci gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh